This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar Jamhuriyar Niger ta FM a gidajen rediyon Amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka nan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu haka nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, Sahabo Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin na gari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Waɗansu mahara da ake kyautata zaton ‘yan Boko Haram ne sun kai hari a garin Dalori da ke wajen birnin Maiduguri fadar gwamnatin jihar Borno. Mazauna wannan ƙauyen sun ce sun ji ƙarar fashe-fashe da misalin ƙarfe 6 na maraice. Shaidu sun shaida wa muryar Amurka cewa an ƙona gidaje da dama, kuma duk da yake babu tabbacin irin asarar da aka yi, ana kyautata zaton an samu asarar rayuka. Bisa ga majiyar, maharan sun kai farmaki a garin ne da manyan bindigogi suka rika harbin kan mai uwa da wabi, kana kuma suka kwashi kayayyakin abinci. A halin da ake ciki kuma, wani ɗan majalisar dattijan Najeriya ya ƙalubalanci tsohon shugaban ƙasar Olusegun Obasanjo ya kawo shaida da sunayen 'yan majalisar da yake zargi da almundahana. Tsohon shugaban Najeriya da ya aika wa shugabannin majalisar wakilai da na dattijai wasiƙa inda ya bayyana damuwarsa cewa 'yan majalisar suna cin hanci da rashawa da haddama da watsi da tsarin shari'a da kuma keta doka da oda. A cikin wasiƙar, tsohon shugaban ƙasar ya kuma ce galibin 'yan majalisar 469 ana ba su allowance na aiki a mazaɓinsu ba tare da sun buɗe ofisoshi a mazaɓin ba, abin da ya ce ya saɓa wa kundin tsarin mulkin Najeriya. Da yake mai da martani dangane da wasiƙar, shugaban majalisar dattijai Bukola Saraki ya ce majalisar dattijan ta aiwatar da tsare-tsaren da za su tabbatar ana gudanar da harkokin kuɗi yadda ya kamata. Sai dai ɗan majalisar dattijai Abubakar Abba Ibrahim ya ce wasiƙar da tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya rubuta manuniya ce cewa yana so a ci gaba da damawa da shi a harkokin siyasar ƙasar. Babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya shaidawa shugabannin ƙasashe na ƙungiyar tarayyar Afirka cewa ana buƙatar rundunar kiyaye zaman lafiya domin shawo kan tashin hankalin da ke ƙara ƙamari a Burundi, duk da gargaɗin da gwamnatin Bujumbura ke yi cewa za ta ɗauki girke da karin ƙungiyar haɗin kan Afirkan a yankinta a matsayin kutse. Ban ya yi wannan kalaman ne yayin da shugabannin ƙungiyar ke shirin kaɗa ƙuri'a wajen babban taron da suke gudanarwa a Addis Ababa kan yiwuwar tura da karin wanzar da zaman lafiya 5,000 domin kashe wutar rikicin siyasa da ta kaure bara lokacin da shugaba Pierre Nkurunziza ya sanar cewa zai nemi wa'adin mulki na uku. Tun daga wancan lokacin ne alƙaluma ke nuni da cewa sama da mutane 400 aka kashe a Burundi, tare kuma da sabuwar shaida da ke nuna cewa an gano wani makekin rami da aka binne gawar woki da dama kusa da babban birnin ƙasar. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama kuma ta ƙara ƙarfafa wannan batun tare da fitar da wani hoton tauraron ɗan adam na waɗansu wurare 5 da ake kyautata zaton manyan kaburbura ne kusa da inda ake zargin jami'an tsaron gwamnati da kashe mutane da dama a watan Disamba. Taron ƙungiyar tarayyar Afirka da ake yi a kaɗaice ya kai dare kuma babu tabbacin lokacin da za a kaɗa ƙuri'a. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Aƙalla baƙin haure 33 ne da suka haɗa da ƙananan yara suka nutse, aka kuma ceto waɗansu 75 bayan da kwale-kwalen da ya ɗauke su zuwa tsibirin Lesbos na ƙasar Girka ya nutse a mashigin tekun yammacin Turkiyya jiya Asabar bisa ga cewar jami'an ƙasar Turkiyya. Sojoji masu tsaron gabar ruwa na Turkiyya sun faɗa wata sanarwa cewa mutane 9 sun makale a kwale-kwalen da ya kife yayin da ake ƙoƙarin kwaso mutane 75 ɗin da kuma da suka tsira. Wani kamfanin dillancin labarai mai zaman kansa a Turkiyya Dogan ya ruwaito cewa ƙalla 5 daga cikin waɗanda suka mutu ƙananan yara ne, an kuma kwantar da 'yan gudun hijira da dama da aka ceto a asibiti sabili da zazzabin matsanancin sanyi da suka kamu da shi. Kamfanin dillancin labaran ya kuma ce 'yan gudun hijiran 'yan asalin kasashen Syria da Afghanistan da kuma Myanmar ne. 'Yan sanda sun kuma ce sun kama wani ɗan ƙasar Turkiyya da ake kyautata zaton shi ne madugun safarar mutanen da ya gamu da cikas a ranar Asabar. Daga ƙarshe ana saura kwana ɗaya gudanar da zaben fidda ɗan takarar shugaban ƙasa na farko a zaben share fagen Amurka. Bincike na nuni da cewa babu wani abin da ya sauya a takarar neman jam'iyyar Republican ko kuma ta Democrats tsaye da ɗan takara. Binciken ra'ayoyin jama'a da cibiyar Des Moines da kuma Bloomberg suka fitar jiya Asabar ya nuna Donald Trump da kuma Hillary Clinton har yanzu suke kan gaba. Trump hamshakin ɗan kasuwan nan yana kan gaba da kashi 28 cikin 100 idan aka kwatanta da kashi 23 da mai bi masa na kurkusa ɗan majalisar dattijai daga Texas State Cruz yake da shi. Goyon bayan Trump kuma ya ƙaru da kashi 6 cikin 100 tun farkon wannan wata na Janairu. Irin waɗannan a ɓangaren jam'iyyar Democrat kuma tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton tana kan gaba da kashi 45 cikin 100 yayin da babban abokin hamayyar ta ɗan takarar majalisar wato ɗan majalisar dattijai mai wakiltar jihar Vermont Bernie Sanders yake biye da kashi 42 cikin 100. Tsohon gwamnan jihar Maryland kuma Martin O'Malley ke da kashi 3 cikin 100. Irin wannan binciken ra'ayoyin jama'a na baya-bayan nan ya yi harsashen cewa ɗan majalisar dattijai a lokacin Barack Obama zai lashe zaɓe a Iowa a shekara ta 2008 daga baya kuma ya zo ya lashe zaɓen ya doke Hillary Clinton ya kuma ci zaɓen shugaban ƙasa. Sai dai ba kamar yadda aka saba gani a lokutan zaɓe ba. A wannan karan binciken ra'ayoyin jama'a bai nuna yiwuwar samun sakamakon bazata ba, sai dai ya nuna ana tafiya keke da keke da dukkan jam'iyyun.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa.
Kaga mallami ya kece alfarma ma'ana mallami ya sabi Allah. Abin da ya yi mallamin ga kuskure jahili ne yawan ibada don bai san abin da yake yi ba. Kaga wanda bai san abin da yake yi ba to a san zai tafiya. Ilimin mace yana da fa'ida, ilimin mace yana da amfani, ilimin mace yana da daraja.
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Muryar nan da kuka saurara yanzu nan ta ɗaya daga cikin sanannun malaman addinin Islama ne a jihar Kebbi Malam Ahmadu makaranta. An jima kaɗan za mu kawo muku cikakken bayani da ya yi. Da farko za mu je jihar Katsina inda makon da ya gabata gwamnan jihar Aminu Bello Masari ya gana da shugabannin makarantun sakandare domin gano matsaloli da suke jawo cikas a harkokin ilimi da niyyar samo hanyoyin da za a bi domin warware su. Ga rahoto da wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Huntuwa ya aiko mana.
Taron da gwamnan Aminu Bello Masari ya gudanar da malaman makarantar sakandare, malaman sun faɗi wasu matsaloli da suke so gwamnati ta gudanar da su waɗanda suka hada da ƙarin malamai, gyaran kujeru da dai makamantansu. Gwamnan Aminu Masari ya ce game da biyan jarabawa a bana gwamnati za ta biya ne ku da waye amma da sharuɗa.
Game da jarabawa a bana cewa yara an samu yara 4,600 waɗanda suka samu ainihin 5 credits wanda ya hada English da mathematics, gwamnati ta ce za ta biya musu neko da waye. An samu wajen ko 1,600 ko kaka suka sun fasa ne suna da 3 credits da 2 some passes, muka ce gwamnati za ta biya musu waye da neko. Sauran da masu passes da wanda ba su samu komai ba, over 29,000 na waɗannan yaran da kuke jira, abinda gwamnati ce za ta yi bana shine waɗannan yara waɗanda suke da passes da masu zero, gwamnati za ta biya musu neko. Wannan ma za mu yi ne a bana. Kuɗin da aka yi saving na waye da ake biya wanda ba za mu biya musu ba, za mu maida su a sa su a cikin education system.
Gwamnan ya ba da shawara kafa kwamitoci domin yadda makarantun za su ci gaba.
Ke ba da shawara abin da yasa muka ce ainihin a raba ku zonal office. Kowane zonal office ya kamata su yi committee na principal da vice principal da teachers, su yi exact committee na wannan ainihin educational area. Wannan su ne za mu riga interacting da su mu ga menene gudunmuwar da community da iyaye da malamai za su bada na tayin maganar makarantun domin dole makarantun su. gwamnati.
Ya ce abinda ya sa suka ce a maida yara zuwa makarantun gwamnati shine domin a samu cutanya tsakanin kowanne yara.
Abinda ya sa aka ce duk manya su maida makarantu su ƴaƴan gwamnati saboda ƴaƴan talakawa da suke makarantar sai su samu karuwa. Yanzu in ce amma na local government ya sa ƴaƴan shi a private school a makarantar primary school ko bai gyara ta ko ina bai gyara wannan. Ƴaƴan shi ne kare makarantar su. Mun yi dauke ƴaƴan shi kai zuwa zuriya. Duba abinda yake kenan ba matarka ta yi abinci kake ci kaje ka sai na sai ko duba abinda muke kenan ba. Bayan nan dukkan waɗanda suke nan kashi 90% public school suka yi. Duk daga public school muke. Mu da muke makarantar kauye a lokacin zuwa kasan mu ko keke ko jaki ne.
Gwamnati Masari ya bada umarnin dukkanin daratocin da ke ma'aikatar ilimi su rinka zuwa makarantu domin koyarwa.
Daratar dinnan naki malamai ne ko? Ko malamai ne. To ina so a kawo min timetable din da yake akalla duk cikin su kowa a sati sai ya je wani makaranta ya bada. Lakin kowa ya zabi makarantar din daga zonal office har zuwa na headquarters kowa ya zabi makarantar da ba ma wai kana principal baka teacher wanda ma yake ministry of education din sai ya zo karzuwa makaranta ya rika teacher sai mun gani domin dai a sati guda a ce ka bada two classes ko one class sai bai kuma teacher ga gare ka ba
game da karban makarantun al'umma gwamnan ya ce gwamnati za ta rinka tallafa musu domin gudanar da al'amuran su
gwamnati ta dauki wannan makarantar gara ta batta haka amma ya kasance zamu ito intro zamu introducing annual subvention to wa'annan makarantu cewa duk shekara community secondary schools ga irin gudunmuwa financial based on enrollment based on performance wanda za mu ba su temu kasance suna under management na wa'anda suke kishi some of the people from ainihin makarantar ka sun zo sun same mu yace okay naji ina so mu tambaya shi comparing waye da nako performance na makarantar da ta gwamnati take kusa suka ce tansu ta ita gwamnati ga wurin ci to so kuke ta kunta lalace ta koma ka wani
yayi kira ga malamai idan suka yi kuskure su ma malamai su an karar da su domin a samu maslaha
wanda ke jin akwai wani abu da zai rubuta ya ba mu shahara akan shi to ya rubuto ya kawo mana direct option ya ji kawo mana direct kuna son mu sani gyara muka ce zan in kana jin tsoro to ka karanta sunan ka amma dai za mu karanta kun za mu bi shi kamar yadda muka ce mu ma a gwamnatance an ga mun yi wani akowa ya fadi tunda muke da bayani za mu yi
ya ce kasafin kuɗi na wannan shekara ilimi zai sami kaso
kuɗin da za a kashe na capital project akalla kashi 37% a education za a kashe in ka tora totality na capital din da komai da komai za mu sa akalla 22% akan education
shi kuwa kakakin majalisar dokoki ta jihar Katsina Alhaji Aliyu Sabi Muduru ya ce a shirye suke su rinka ba da horhoton dukkan inda aka same wata matsala a bangaren ilimi
sai majalisar dokokin jihar Katsina a wannan kara a shirye muke mu ba da goyen baya ta kowane bangare tun daga abin da shahidu kawo da shahi ilimi ilimin nan tun daga na zamani na boko da na addini a shirye muke mu rika heta oversight function za mu rika ba da report ta kowane bangare kuma duk inda aka identify matsala za a yi dauke ta mataki kala uku mataki na nasiha mataki na ba da uzgin tagiya kuma hukuncin da ya kamata hukunta mutum gaskiya za a hukunta shi
kakakin majalisar ya yi wa'azi dangane da yadda ake samun ilimi
shi ilimi ba ya samuwa sai da abubuwa kamar haka na farko wanda za a koya muwa sai ya kasance haziki ne sai yana da san abun wasu dabarun sai an yi hakuri wa rishazu ustazin sai kuma an samu kwararren malami wanda ya yi abin ya san abun wa bulgatin sai an kai mutuka wurin jajircewa wurin yin abun wa dulin zamani sannan ilimi ba a samun shi rana daya
sakataren gwamnatin jihar Katsina Dr. Mustapha Inuwa Anashu Ba'asin ya ce an maida makarantu wajen neman kuɗi saboda haka ya kamata a gyara
an maida makaranta wurin neman kuɗi especially waɗanda ke da ban ma masu kwana a makaranta principal fabatkar da suke a kai su inda ke boarding inda ake bayar kudin abinci kuma ka je ka tarar da yara an maida su almajirai wani abu ya baci ruwa ake sa a wanki shi ko in ruwa ya baci sai zubarwa to matsalar shine makarantu su da suke wurin tarbiya su da suke ginshikin kawo gyara da ci gaba al'umma na kowace society yanzu nan ne wurin da ake breeding rashin gaskiya rashin bin abin da ya kamata a yi kuma ake training yaya su koyi rashin gaskiya tun suna makaranta
shi da wannan taro da gwamnatin jihar Katsina karkashin jagorancin gwamnati Aminu Bello Masari ta gudanar ta tattara dukkanin shugabannin makarantun secondary domin jin yadda za a shawo kan matsalolin da suka addabi ilimi a fadin jihar Zaruddin Sani Funtuwa sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya
yanzu kuma sai jihar Bauchi ta yaya ne jama'a za su amfana daga dalibai da suke sauke karatu a jami'o'in Najeriya Wannan ne taken kasidar da Dr. Umar Buba Bindar, sakataren gwamnatin jihar Adamawa ya gabatar a bikin yaye dalibai na jami'ar tarayyar Najeriya da ake kira Abubakar Tafa a Balewa dake Baucin. Bayan da ya gabatar da kasidar, wakilin sashen Hausa Abdul Wahab Muhammad ya tambaye shi yadda jami'o'i za su tallafa al'umma a daidai lokacin da aka fi mai da hankali kan takardar kammala karatu maimakon ilimi da zai taimakawa jama'a.
Ta yaya jami'o'i za su yi amfani da abin da Allah ya ba su, su koya wa yara waɗanda sun fito daga jami'a, su taimaka wa al'umma, su taimaka wa jama'a don ci gaba. Abin da lecture na kenan.
Ya kake ganin makoman Najeriya game da tsarin jami'o'i a halin yanzu inda aka fi mai da hankali akan takarda maimakon aiki a aikace?
Eh, to ai yanda na faɗa, jami'a dai ita ce take tara samarai da 'yan mata waɗanda suka isa suka ci jarabawa daga secondary school suka zo suka shiga don a zo a koya musu su samu ilimi, ko su zama injiniyoyi, ko su zama doctors, ko su zama masu aikin ruwa da sauransu. To alal misalin ana tara irin yara haka ana koya musu cikin university, kuma wannan jami'o'in a Najeriya sun fi 140. Ya kamata da in sun zo sun samu wannan ilimin sun fito, kowa zai samu natsuwa mu ga muna ci gaba. Ruwa ba wai sai an kira mutane su zo su mana aikin ruwa ba, hanyoyi ba wai sai an kira wayansu daga kasashen waje su zo su mana ba, da sauransu. Shine za mu san lallai jami'o'in mu na aiki.
Amma me yasa kake ganin jami'o'in mu ba sa samun wannan abin da yake kai ka zo kai bayani akai?
Eh, to ka san ba wai ba su iya abin da suke ba, abubuwa da yawa ne sai an hada su. Na daya, tsarin jami'a shine su samu malamai masu ilimi da kuma su samu kayan aiki, yaran ma su samu suna dan jin dadi da kansu a bude, inda suke zama akwai dan fara'a da sauransu. Waɗannan abubuwan ne an hada, ai kaman abinci ne, in ka hada magi da gishiri baka sa mai ba, ba zai dadi sosai.
Jami'o'in nan ba sa da malamai kwararru ne wanda za su ba da wannan ilimi?
Eh, suna da shi ba wai ba su da shi ba, amma tunda dai gashi akwai mutanen mu dewa wanda ba sa shan ruwa mai kyau, akwai manomai dewa wanda irin yanda suke noman su ba yadda ake so ba, akwai hanyoyin mu dewa waɗansu ne suke mana hanyoyi, ya nuna kan cewa muna son ƙari da irin ilimin da yara suke samu daga cikin jami'o'in, inda za su je su koma su yi wannan aiki mu tabbatar ba wanda zai zo ƙasa ne zai mana.
Kun ga ka gabatar da wani allo wanda yake za a yi amfani da wanda ka kira digital, ko me yasa ka kirkiro wannan allo?
Wato na ga ka san makarantar allo a duk irin makarantu da ake koya wa yara ba irinta. Don makarantar allo za ka samu yaro tun yana shekara 1 da rabi yake farawa, a turanci muna kiran shi kindaga, kuma ji ne za a tara yara dukkan su shekarun su daddaya ko bibbiyu don iyayen su suna aiki ko wani abu. Amma na allo za ka ga a nan shekara 1 da rabi nan yaro na koyon yadda zai yi tawada, yana koyon rubutu na arabiya kuma ba yaren sa bane, yana koyon karatu kuma dole ne ya zauna shirye don malami yana rike da bulala, kaga discipline kenan. Na biyu, za ka ga in malamin makarantar allo yana da yara 100, kowane yaro yana level ɗin shi daban, so yana da one on one contact kenan, ka gane ko? So wannan makarantar special ne. Amma ta yaya za a yi mutum zai fara tun yana almajiri karami yana makarantar allo har ya zama hafizi? To irin wannan makarantar ba a koya mishi sana'a, ba zai iya painting ɗaki ba, ba zai iya yin kujera ba. To kaga ilimi amma dai bai da sana'a, shi yasa na kawo wannan iPad a wannan digital allo. Kan wannan digital allo za a kora yara yanda za a dafa abinci, za a gyara kujera, za a gyara telefon, za a gyara AC, kuma zai makarantar allo ita ma digital ce, don za mu yanka karatun tun baki har zuwa ka zama hafizi gabaki ɗaya na kan wannan computer, za ka iya danna ka duba kaman video ne. Don haka in dai haka gaskiya ne za a samu, kowane almajiri zai zamanto yaro ne wanda zai fi koma waye ne kowane makaranta kai in ka zo ka same shi.
Zai shekara nawa yana koya kafin ma ya zamanto ya kware?
Eh, to ai wannan ka san shi ne daɗin makarantar allo, shi bai da shekara nawa, kai ne za ka ta a tafiyanka ne yanda ka iya, ka gane ko wani yaro zai cikin shekaru 5 ya ma idan da Qur'ani wani kuma sai ya zo na shekara 10 kaga special ne wannan dan haka abude ne duk yaro yanda Allah ya yi ka yanda tafiyan ka yi ka shine zaka yi
mu ci da mu so mu ganin su a kasuwa
insha Allah niyyar mu by the end of 2016 ko 2017 wannan zata zama za a ganta a kasuwa kuma ana saya ana amfani da shi in Allah ya yarda
Daya daga cikin burin kafa wannan shiri shine na jawo hankalin iyaye kan muhimmancin ilimi baki daya musamman ilimi ya mata. Kamar yadda ba za ku kasa sani ba, arewacin Najeriya na fuskantar koma baya idan aka kwatanta da sauran sassan Najeriya. Saboda rashin ilimin ya mata, wadda ana iya auna haka daga yawan mace-macen mata masu juna biyu wadda ake dangantawa da jahilci. Wani sabon alƙaluma da suka fito suna zargin in banda India a Najeriya ce ta biyu a duk faɗin duniya inda ake samu aƙalla mata 300 a duk shekara da ke haifan yara da ba sa zuwa da rai a kowace shekara. Wasu masana suna ganin babu mamaki idan alƙaluman suka nuna cewa mafi yawan waɗannan mace-macen ma a arewacin Najeriya suka fi yawa a Najeriya. To saboda haka ne muka lalubo bayanan da Malam Ahmadu makaranta ya yi kan muhimmancin ilmantar da iya mace.
Wannan ai ba zai yi ga addini a ce mace ba ta cikin wa'inda don da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce talabal ilma farilatun ala kulli muslimin wa muslimati don haka kaga ba a keɓe ɗiya mace ba sannan idan ɗiya mace ba ta da karatu to gida ya lalace gaba ɗaya saboda dama tarbiyya tana hannunta yadda ta kusatan yara kamin su zan mutane to sun tahi ubannai kusatan yara kaga wanno ba a kusatan yaro da alkhairi in ana kusatan sa da alfasha da sauransu kaga babu ai daraja da ya mace ga hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ta yi karatu ma sadakinta ya hi daraja ga musulunci na wanda bata yi karatu ba don wanda bata yi karatu ba ita ce wanda ake ce malamin fa'ata wala karamata ba ta da wani fa'ida ba ta da wani daraja saboda in ka kawo ta gida kamar ka kawo musai eh don da ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rayuwa ta mai ilimi ko da mace shike shina nan rayuwa ta jahili ko da da rayuwarsa yake yana nan mace kamar akwai hadisi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya nuna cewa wato babban banna kaga mallami ya keci alfarma ma'ana mallami ya sabi ban Allah abinda yake mallamin ga kuskure jahili mai yawan ibada don bai san abinda yake yi ba kaga wanda bai san abinda yake yi ba to a san zai tafiya ilimin mace yana da fa'ida ilimin mace yana da umfani ilimin mace yana da daraja daraja wanda ya san darajar mace shi ka tsaye ta samu ilimi wannan mace bata samu ilimi ba to an zalunce ta
malam akwai masu cewa in ta yi ilimin addini shikenan ba sai an yi na zamani ba
to idan mace ta yi ilimin addini ba ta yi ilimin zamani ba akwai wani littafi da ake ce miki kitabul mu'amalati bata san yadda za ta mu'amala da mutane ba ko ba ko kai bata san yadda za ta tafiya ba sannan a hali yanzu in ka barta ba ta da ilimi da yawa abubuwan da za a kware ka a kware ta a kware ƴaƴanku baka sani ba don haka shari'a ta yadda mace ta nemi ilimi na zamani ta nemi ilimi na addini ta nemi ilimi na mu'amala ta san yadda za ta tafiyar da mu'amala wannan muka bar abin gan mu saka ga babu ilimi na zamani to an zalunci addinin mu don ana iya dora ka ta addini ta ilimin zamani baka sani ba idan ka duba fi auni lillahi gada ai ba mu ka mulkin kanmu ba ai wasu na haka kawa waɗanda ya zamba ko addinin mu suke sune ke mulkin mu sune ke tafiyar da su yi kaza su yi kaza su yi kaza to amma yau da gobe da aka sa ƴaƴan mu ilimi aka sa su suka gano ilimi to alhamdulillah kaga sai dai su yi jagorancin jama'a kafu san wanda ya san darajar goro shi ka sai mai hitta ko wanda ya san darajar mutun ya san darajar addinin sai ya shugabance shi to ba zai yaudare shi ba
to shin malam addini ne ko al'ada ce ake rabewa da ita wajen kawo hujja
addini ya yadda ayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu shar'in laysa fi kitabillahi wa huwa ba'ilun walau kana al-shar'i duk shar'in da bai zo cikin littafin Allah ba to batacce na koda ya zo shar'i 100 don haka wa'annan al'ada ta kaga lamun fa'ata bata da umfani wala karamata bata da daraja fi dini a cikin addini don haka kaga dama ba annabi ya zo da ita ba annabi abinda ya zo da shi abinda Allah ya ce Allah madaukakin sarki ya ce arihuni qawla anta abuduni wa illam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni ku sani kamin ku bauta mini in ba ku sani ba ya za ku bauta mini to yanzu shikenan kai kai ibada ka ta zo daidai to matar ka ta yi ibada ta zo zero ma nan kaga bai yi ba don haka ibada ka ta zo daidai Allah ya wajabta ma Allah ya wajabta mata sannan mu'amalar ka ta zo daidai Allah ya wajabta ma ya wajabta mata ta san ilimi na zamani wajibi na ta san ilimi na me kamar yanzu ba dan in shigo wani fanni ba da
shugaban
malamin ana cewa folio ai bai da kyau ai kaza da kaza da kaza wayanda ba su fahimci addini ba suka ci bai da kyau in ka duba duwarin mu ko abin da ya girme mu ai da kamin ai ai mun alura daga kai ba mu san iyaka ba to sannan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai cururuta ta shigo akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hidda wata takarda yace wannan takarda idan Allah ya sa kuka dube ta Allah na tsare ku ga wannan musiba ta wannan ciwo kamar yanzu wannan ciwon ga da ya shigo yanzu nan
Ebola
eh to kaga ai zamanin annabi ciwo ya shigo take sai ya kashe mutane take sai ya kashe mutane annabi yace a hissuwa a gwada mu mutane wanda ya hissuwa ya gwada mu wani sakamako ne wajen Allah yana da girma wanda kuma ya gani ma'ana wanda an kawo wannan taimakon inji manzon Allah yace Allah na tsare shi ga wannan musiba ta annoba don kaga Ebola ai is annoba ne
ba shakka
eh to don haka babu wani abin gan cewa abin ga
folio
addini ya ce
babu
wannan kuskure na rashin fahimta na shi yasa aka so a san ilimin zamani wanda bai san ilimin zamani ba sai ya ce ai kaza da kaza ni na na ko hoto na sai haka ma bai ko ai hoto wata mu'amala ka ga bai zuwa za ka wasu ba su rika waya
ai wata babbar matsala musamman a nan kasar Hausa ita ce cewa jama'ar mu ba su son namiji ya duba musu mace in ta je asibiti
alhamdulillah
to ko in
alhamdulillah
in iyamace baka batta ta yi karatuwa wa zai duba ma mata ta
eh iyamace in aka ce ba a yi yanzu musamman matan mu nan da yawa mata ne ka mu'amala da su wajen haihuwa mata ne ke kulawa da su to shi in wayannan matan uwayensu ba su bar su sun kai ba wa zai yi muna
haka
dole maza za su yi
haka
don haka ya halatta mace ta yi ilimi na zamani don ta san yadda za ta ceto wasu musulmi cikin
halaka
haka eh don haka in tayi ilimi za ta tsare mutane kuma ilimin ta yana da fa'ida kuma musulunci ya yarda da wannan
masu haro da wannan bayanin Allah ya kawo mu karshen shirin na gari na kowa a wannan mako sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin dukkan wakilanmu da aka ji da kuma Kibahiro Dedone wanda ya daidaita sautin shirin a nan ne sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku sai makon gobe
kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya
wadansu mahara da ake kyautata zaton yan boko haram ne sun kai hari a garin Dalori dake wajen Maiduguri fadar gwamnatin jihar Borno mazauna wannan kauye sun ce sun ji karar fashe-fashe da misalin karfe 6 na maraice shedu suka sheda murya Amurka cewa an kona gidaje da dama kuma duk da yake babu tabbacin irin asarar da aka tafka ana gani an samu asarar rayuka bisa ga majiyar maharan sun kai farmaki a garin ne da manyan bindigogi suka rika harbin kan mai uwa da wabi kana kuma suka kwashi kayayyakin abinci wani dan majalisar dattijan Najeriya ya kalubalanci tsohon shugaban kasar Olusegun Obasanjo ya kawo shaida da sunayen yan majalisar da yake zargi da almandahana tsohon shugaban Najeriya ya aika wa shugabannin majalisar wakilai da na dattijai wasika inda ya bayyana damuwarsa cewa yan majalisar suna cin hanci da rashawa da haddama da watsi da tsarin shari'a da kuma keta doka da oda a cikin wasika tsohon shugaban kasar yace galibin yan majalisar 469 ana ba su allowance na aiki a mazabin su ba tare da sun bude ofisoshi a mazabin ba abinda yace ya saba wa kundin tsarin mulkin kasar da yake mai da martani dangane da wasika shugaban majalisar dattijai Bukola Saraki ya ce majalisar dattijai ta aiwatar da tsare-tsaren da za su tabbata ana gudanar da harkokin kudi yadda ya kamata
da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya guda mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya
This program has come to you from the Voice of America, Washington.